バーキー、まあ、ヤンカウヤwasu al'amura biyu sun zo wa 'yan Najeriya a bazata a wannan makon. Na farko, murabus ɗin shugaban jam'iyyar APC ne mulkin ƙasar.
To, kowawa inuwa kashi dole shi barta.
Na biyu kuma, shi ne wani ƙari a farashin man fetur.
To, kaga wannan ai musiba ce ga ƙasa. Wannan abu da aka yi kuskure ne, kuma ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye wani ba kan wannan abu.
Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka ji a farkon wannan makon ne, Rikis aka ji cewa shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Abdullahi Adamu, ya gabatar da takardar ajiye mukaminsa, yayin da har yanzu da sauran lokaci a wa'adin shugabancin nasa. Bala Ibrahim shi ne babban daraktan watsa labarai na jam'iyyar ta APC ta ƙasa.
Sanata Abdullahi Adamu ya saukara daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, wanda hakan kuma kamar yadda kundin tsarin mulki na jam'iyya ya tanada, muƙaddashin shugaba na ƙasa mai kula da shiyar arewa Sanata Abubakar Kyari ya maye gurbinsa a matsayin shugaba na riko har sai lokacin da jam'iyya kuma ta yanke shawarar mataki na gaba da za a ɗauka. Haka zalika, Sanata Iyola Omishore, wanda yake a da shine sakataren jam'iyya na ƙasa, shi ma ya aje aiki don karan kansa kamar yadda kundin tsarin mulki na jam'iyya ya tanada. Barista Festus Fuanta daga jihar Plateau ya maye gurbinsa a matsayin sakatare na riko. Koma menene dalilin da yasa waɗannan tsoffin shugabanni guda biyu suka sauka daga kan kujerarsu? Abubuwa ne na siyasa wanda yake abu ne na jam'iyya, ba a fito fili an bayyana dalilan da suka sa su suka sauka ba. Ita siyasa dama ta gaji irin wannan cikumurɗi, ana iya samun rigingimu walau na salon mulki walau kuma wasu abubuwa wanda suka shafi dai harkar jam'iyya, suna iya sawa a samu rashin fahimta a tsakanin mambobi ko kuma shugabanni. To, ba a yi bayani akan menene musabbabi ba, amma ba wanda za a ce an tilasta masa ya sauka daga wannan kujera da yake rike da ita.
Duk da yake dai jam'iyyar ko kuma shi Abdullahi Adamu ba wanda ya fito ya bayyana dalilin ɗaukar wannan matakin. To, amma mai fashin baki kan lamuran siyasa Farfesa Dalla Muhammad Bada ta yi hasashen dalilin haka.
To, da duk waɗanda suka san yadda siyasa take a Najeriya ba su mamaki, domin Abdullahi Adamu da sakataren shi sun aje ko kuma an sa su su aje duk wanda ka ɗauka. Ba mamaki, domin kada ka manta Abdullahi Adamu a lokacin da ya zo ya shugabanci jam'iyya ya zo a matsayi na ɗan takarar wasu daga cikin waɗanda ke kusa ƙwarai da gaske da shugaba Muhammadu Buhari. To, kuma kada ka manta, yana ɗaya daga cikin wanda kuma ya fito a wannan lokaci kafin a yi zaɓen share fage, ya faɗi cewa ga wanda a ɗan takararsu. Bayan wannan ya wuce, idan ba ka manta ba, kuma aka yi zaɓen share fage wanda suka ce ɗan takararsu na kasa yin koda na biyu bai yi ba, kuma bai yi na uku ba. Wannan ya nuna maka nauyinsu ga jam'iyya, ga 'yan jam'iyya da ke jefa kuri'a. To, kowawa inuwa kashi dole shi barta. Abinda na zata, tun daga rada an kace an tsaye da Bala Tinubu na da ciyarar na Abdullahi Adamu zai yadda kwallon mangwar shi wuta da kuda. To, amma kaga da yake lokaci bai yi ba, sai yanzu da lokaci yayi babu yanda za a yi su tafi daidai. Kada ka manta, kowannen su yayi gwamna shekara ta 1999, don haka karta sankara. Kada ka ji mamaki a ce madud da shekarun su guda ne ba su iya tafiya daidai.
Wani al'amari da ya haifar da rudani a zukatan 'yan Najeriya a wannan makon shi ne na wayar garin ranar Talata da wani ƙari a kan farashin man fetur a faɗin ƙasar daga naira 537 zuwa naira 617 a kowace lita. Rahotanni sun bayyana cewa da wannan ƙarin, wanda shi ne na biyu da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi a cikin ƙasa da watanni biyu kacal da ta hau kan mulki, ya sa ana sayar da litan man fetur ɗin kama daga naira 537 a gidajen mai na kamfanin NNPC har ya zuwa naira 650 a wasu wurare har ma 670 a gidajen mandillalai masu zaman kansu a fadin kasar. A cewar dan gwagwarmaya kuma shugaban hadakar kungiyoyin arewacin Najeriya na Tura Ashir Sharif, hanyar da gwamnatin ta dauka kan wannan lamari ba mai bullewa bace.
Magana ce ta gaskiya, duk wanda yake kasar nan musamman mai karamin karfi ya waye gari cikin tashin hankali, saboda muna ta kiraye ga gwamnati tun daga wancan karin kancuri ya kamata a duba maganar farashin nan a rage farashin daga 540 a rage shi. Sannan in ba ku manta ba, na faɗa muku cewa ba zai yi gwamnati ta ce ta bar maganar man fetur a hannun ɗan kasuwa ba. Ɗan kasuwa musamman ɗan jari hujja, ɗan kama guri zauna da muke da su musamman a ƙasa irin ta Najeriya, ba su kisa siyo abu naira 1 naira 100 su sai da shi naira 1000 ba. Ba yadda za a ce a bar NNPC tunda ta zama kamfani mai cin gashin kansa na kasuwa a ce zai dinga kayyade kudin man fetur a Najeriya, haka kuma rago kamfanin da ke shigo da man fetur. Ba zai yiwu ba wannan. In an ce za a kyale su su yi sa man fetur ko kudi da kima, daga nan zuwa Disamba sai kudin man fetur ya kai naira 1000, wanda ko ba ɗan ƙasa ba za su iya rayuwa a wannan tsarin da ake ba. Yanzu daga wancan tsarin da aka yi, ka shigo garin Abuja ka gani inda yafi ko ina masu arziki da shi da Lagos, za ka gane a kan titi za ka ga motoci da abin hawa ya ragu da gaske, saboda mutane ba sa iya siyan masu abin hawansu. Sannan na shiga garin Kano, mutane suna ga mun sun ƴaƴansu sun daina zuwa makaranta. Nace me yasa? Suka ce ba za su iya biyan kuɗin mota da ƴaƴansu da suke biya ƴaƴansu su je makaranta, su je su dawo daga makaranta zuwa gida ba. To kaga wannan ai musiba ce ga ƙasa. In dai kai ba a haife ka a cikin family ne arziki ba, ko ba kai je cikin gwamnati ka samu kuɗi ba, kenan kai kamar ba ɗan ƙasa ba ne. Wannan abu da aka yi kuskure ne, kuma ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye wani abu akan wannan abu. Kuma idan shugaban ƙasa makusantarsa ba za su gaya masa gaskiya ba, mu za mu gaya masa daga safiya zuwa yau ya rasa sama da kaso 25 na mutanen da sun zaɓe shi a lokacin da aka yi zaɓe, a yau sun rabu da goyon bayan gwamnatinsa. Saboda wannan abu iya rashin adalci ya kai a nuna akwai rashin adalci a cikinsa. Yau wani ya zo ya faɗa min disa ƙididdiga ta nuna cewar daga wata ɗaya zuwa yanzu, daga kwana 40 zuwa yanzu, kayayyakin abinci sun tashi da kaso 25.2, a ce masara ta haura 40,000 buhunta. Wannan akwai garari a ciki. So da haka ya kamata a yi wani abu akan wannan abu, kada mu jefa ƙasarmu da kanmu a cikin tashin hankali da ba za mu iya fito da ita ba.
Mai fashin baki kuma sharhin malami Farfesa Dallo Muhammad Bada, shi ko yana ganin wannan ba abin mamaki ba ne, kuma ya yi hasashen cewa ba a nan kaɗai za a tsaya ba.
Ko a lokacin da ake cewa ana wannan tallahi ba talaka ke jin daɗi ba, waɗannan da aka wa tallahi su ne manyan suke jin daɗi, masu wannan sana'a da manyan ma'aikata. Kuma yanzu nan da wannan al'amari ya zama, kuma shi talakashi ya fi kowa wahala. Watan wajibi ne mutanen mu hadde talakawa da waɗanda ke jefa kuri'a su yi karatun tanasu. Idan lokacin siyasa zo, ana kwashe hankalin mutane su yi ta fitina wasu akan jam'iyya, ba su mai da hankali su duba menene a manufar jam'iyya. Wannan jaye tallahi kada ka manta, duk manyan jam'iyyu din nan guda uku da ake sa don su ci zabe, kowanne ya alƙawarin zai jaye tallahi. Amma talakan Najeriya a wannan lokaci bai san illar wannan al'amari ba, sai yanzu yaka ji ne ga jikin shi. Wannan ƙarin kuɗin mai da muka waye gari da shi yau ba ƙaramar wahala ba ce. Da yawa wasu za su ta tafiya ƙasa, wasu za su saida idan hawansu babu, tunda aka ce wa an saki mai ga kasuwar duniya, kada ka gaci cewa wai ya tsaya na akan naira 620, a gaba yana iya ƙaruwa. Abin da an ka sani ga kasuwa kamata ya a ce kuma shi na iya saukowa ƙasa idan a kasuwar duniya inda ake sai da gurɓataccen mai ya sauki. Amma ga halayya irin ta Najeriya da kuma shugabanni magabata na Najeriya, to mu fa komi yayi gaba, in dai tsada ta, in dai na wahala talaka ne, to ko abi ya sauki sama ba dawa shike baya ba, wannan shike da ciyo.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya, yin da hanga ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.